kungiyar majalisar dinkin duniya da ake kira United Nations a takaice sun tabbatar da cewa rundunar sojan Najeriya sun kutsa cikin ofisin su a safiyar yau da misalin karfe 5 na asuba ba tare da samun izini ba. Wata sanarwa da kungiyar ta aikewa manema labarai a yau ta tabbatar da cewa rundunar sojan Najeriya sun afka ofishin su ne da kuma su gudanar da bincike ba tare da shaida musu abin da ya kawo su ko kuma dalilin gudanar da binciken ba. Duk da cewa wannan sanarwa ba ta karin haske game da abin da ya wakana ba, sai dai jama'an gari na tare da radin cewa akwai wani abin da ke faruwa ne ko kuma an boye wasu 'yan ta'adda a wannan gida. Duk da cewa sanarwar ba ta amsa hakan ba, sai dai radin al'umma ko da ke ci gaba da gudana. Sanarwar kuma ta kara da cewa a yanzu hakan akwai wani jami'in su da ake kira Edward Kalon, sannan suna hada kai da gwamnatin Najeriya wanda daga bisani za su fitar da zahirin abin da ke faruwa. Sanarwar ya ce kungiyar majalisar dinkin duniya ta damu ne da abin da ya shafi rayukan al'umma da ma mutanen da suka fada cikin wannan hali na kakanikayi na shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Kuma da sanyin safiyar ne nima na samu isa wannan wuri, sai dai ban ga wani jami'in soja a wannan wuri ba, wanda aka ce zai sun riga da sun watse. Sai dai na ga ɗaya daga cikin kofar gidan a buɗe, ganin cewa kullu yaumi dukkanin kofofin wannan gidan a rufe suke. Ba ma yarda wani mutum da ba ma'aikacin su bane ya shiga, wanda ko an baka izini ba za ka shiga ma da abin hawarka ba, in ba ma'aikatar da ke aiki a irin waɗannan wuraren ka tsaye ba. Sai dai rundunar sojan Najeriya da ofishin lafiya dole da ke garin Maiduguri ta mai da martani ta ɗaya daga cikin makarabanta da ke magana da yawun rundunar wato Lieutenant Colonel Kingsley Samuel, wanda ta ce dama wannan aiki ba sabon abu ba ne don sukan gudanar da wannan bincike a unguwanni a matsayin su na ci gaba da tsakulo ƴan kungiyar Boko Haram, wanda hakan ya ba su nasara da dama a wasu wuraren. Ya ce saboda ƴan canza salo da ƴan kungiyar Boko Haram ɗin suke yi na kai hare-hare kan jama'a musamman a babban birnin Maiduguri, hakan ya sa rundunar ɗaukan wannan mataki. Ya ce ko a satin da ya gabata sai da su gudanar da irin wannan bincike a unguwan da ake cewa Kolo da Muna Garage da Jakana da dai wasu wuraren na daban. Lieutenant Samuel ɗin ya ce a ranar 10 ga watan Agustan wannan shekarar ne dai suka samu labari daga kwarar cewa ƴan kungiyar Boko Haram ɗin suna nan da dama a wani bangare da ake kira Fanfumari Bypass, inda ofishin waɗannan mutane da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya yake. Shi yasa suka kewaye wannan wuri baki ɗaya, suka kuma gudanar da bincike, suka kuma gudanar da irin binciken da suke gudanarwa a kowace irin anguwa. Sun kuma sun kammala wannan bincike a gidaje daddai-daddai har guda 30. Sanarwar ta ƙara da cewa sai dai ɗaya daga cikin gidajen da aka ce na Majalisar Ɗinkin Duniya ne nan ma sun gudanar da irin wannan bincike, kuma babu wanda suka kama, sannan kuma babu abin da suka gano. Ya ce rundunar nasu suna gudanar da irin wannan binciken ne don tabbatar da cewa an kare lafiya da dukiyar jama'a, don haka ba wai suna farautar wani ko kuma wasu kungiya ba ne. Don haka suka yi ma kira da jama'a su yana yaɗa jita-jitan da suke yatsawa a gari ko kuma ƙoƙarin ɗaukar doka a hannunsu game da wannan batu. Sai dai tuni ita Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da aiki a yau ɗin nan baki ɗaya, da har ma ta hana jiragenta da ke zirga-zirga wajen kai magani ko kuma taimaka mutanen da ke sansanin 'yan gudun hijira tashi, wanda kuma ko shakka babu hakan zai kawo koma baya wajen tallafa a 'yan gudun hijira da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi. Duk da cewa wannan batu na da zafi-zafin shi, rundunar sojan Najeriya kuma ta sake kai irin wannan samame a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da jinƙai da ke cikin garin Maiduguri, inda ta gudanar da wannan bincike da take kira Kodon Ansaci. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.